This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. Wata wasiƙa da Prime Minister Girka ya aikawa da ministocin ƙasashen da ke amfani da kuɗin euro ta nuna cewa Girkan ta amince da wasu matakan tsuke bakin aljihunta da aka gindaya mata. A karon farko, Amurka da Cuba sun amince za su buɗe ofisoshin jakadancinsu a biranen Washington da Havana. Ƙungiyar ISIS rashin ƙasar Masar ta yi ikirarin kai hare-haren da suka halaka jami'an tsaro da dama.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya, muna da rahoto akan naɗa Hajiya Amina Bala Zakari, macen farko a zaman shugaban riƙo na hukumar zaben Najeriya. Sai kuma wa'adin kwanaki uku da ƙungiyar ƙwadagon jihar Taraba ta bai wa gwamnatin ƙasar da ta mai da ma'aikatan da ta kora daga aiki. Da yake kuma muna cikin watan azumi, akwai nasiha, sannan kuma kamar kowace ranar Laraba, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma ba ta ga rago.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani babban jami'in Amurka ya ce a karon farko Amurka da Cuba sun amince su sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a manyan biranen ƙasashen biyu waɗanda suka kasance a rufe fiye da shekaru 50 da suka gabata. Fadar White House ta ce a yau Laraba shugaba Barack Obama zai yi wani jawabi a wajen shakatawan nan na Rose Garden, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi wani jawabi a Vienna inda yake halartar taron tattaunawa kan batun makamashin nukiliyan ƙasar Iran. Ma'aikatar harkokin waje ta Cuba ta ce wakilin da ke kula da muradun Amurka a Havana, babban birnin ƙasar Cuba, Jeffrey De Laurentiis, shi ma zai yi wani jawabi da ya fito daga shugaba Obama a yau Laraba kan batun buɗe ofisoshin jakadancin ƙasashen biyu. A watan Disambar da ya gabata ne, Mr. Obama da takwaran aikinsa na Cuba, Raul Castro, suka amince da cewa a shirye suke su maido da hulɗar diplomasiyya a tsakaninsu, wadda ta samu tangarɗa tun a lokacin yaƙin cacar baka. Hakan ya biyo bayan tattaunawa ne da ɓangarorin biyu suka yi cikin sirri, tun kuma daga lokacin ne wakilai daga ɓangarorin biyu suka dukufa wajen ganawa a manyan biranen ƙasashen biyu domin zantawa kan yadda za a sake buɗe ofisoshin jakadancin ƙasashen.
Wata wasiƙa da Prime Minister ƙasar Girka ya aika wa ministocin ƙungiyar ƙasashen Turai ta nuna cewa a shirye ƙasar Girka take ta yi na'am da yawancin ƙa'idodin ba ta bashin da aka gitta mata. An rarrabawa kafofin yada labaru wannan wasiƙa sa'o'i kafin taron da aka shirya ministocin kuɗin ƙasashen Turai za su yi domin tattauna roƙon baya-bayan da ƙasar Girka ta yi. Wasiƙa ta nuna cewa a shirye ƙasar Girka take a yanzu fiye da da na ba da kai buri ya hau, ma'ana ta yi na'am da ƙa'idodin da masu ba ta bashi suka gitta mata. A taron da za su yi yau Laraba, ministocin kuɗin ƙasashen Turai za su yi nazarin buƙatar Girka na samun bashin fiye da dala biliyan 32. Samun wannan bashin shine yunkurin ganin ƙasar Girka ɗin ta ci gaba da kasancewa cikin ƙungiyar ƙasashen Turai bayan da ta kasa biyan asusun IMF bashin dala biliyan 1,800 a jiya Talata. Jiya Talata, ministocin kuɗin ƙasashen Turai suka yanke shawarar cewa ba za su faɗi da shirin ceton da zai bai wa ƙasar Girkan damar biyan basussukan da ake binta ba. Yau Laraba, dubban bankunan ƙasar Girkan suka buɗe domin waɗanda ke karɓan fensho da ba su da katin ATM su samu damar samun kuɗi.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a gobe Alhamis, shugaban hukumar da ke kula da mallaka da yaɗuwar makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato IAEA a takaice, zai gana da shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani a birnin Tehran, yayin da ake tattaunawa tsakanin wakilan ƙasar ta Iran da na manyan ƙasashen duniya shida kan yadda za a cimma matsaya game da batun shirin makamashin nukiliyar kasar ta Iran. Ziyarar da UK Amano zai kai Iran kamar yadda jami'an diplomasiya da kafofin yaɗa labaran Iran suka bayyana za ta mai da hankali ne kan yunkurin samar da hanyar da sifitocin hukumar ta IAEA za su ziyarci wuraren da Iran ke gudanar da aikin makamashin nukiliyar nata. Hukumar ta IAEA ita ke da hurumin bin diddigin shirin nukiliyar na Iran. Kana ita za ta tabbatar ko ana bin ka'idojin matsayar da ake so a cimma. A yan makonnin nan dai shugabannin kasar ta Iran sun ayyana cewa ba za su bar wasu sifitoci su ziyarci wasu muhimman wurare da suka hada da cibiyoyin soji da kuma ganawa da wasu masana wato kimiyya na kasar ta Iran ba. Wannan batu na ziyarar sifitocin hada da na matakan da za a bi wajen dage takunkumin da aka bawa Iran na daga cikin batutuwan da ke janyo tsaiko wajen cimma matsayar tsakanin Iran da abokan tattaunawar ta da suka hada da Amurka da Burtaniya da China da Faransa da Rasha da kuma Jamus.
Kungiyar ISIS a kasar Masar ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-hare yau Laraba a zirin Sana'i, hare-haren da jami'an tsaro suka ce sun kashe akalla mutane 20. Haren da aka kai akan wuraren binciken ababen hawa sun hada da wani harin kunar bakin wake na bom da aka kai kusa da garin Sheikh Zuwait. Wata sanarwar da kungiyar ta gabatar na faɗin cewa 'yan yakin sa kai sun kai hari akan wuraren bincike 15. 'Yan yakin sa kai a zirin Sana'i sun sha auna jami'an tsaro suna kai musu hare-hare da babamai suna kuma harbin su musamman tun shekara ta 2013 lokacin da rundunar sojan ƙasar ta hambarar da gwamnatin Muhammad Morsi. An kai hare-haren baya-bayan nan ne kwanaki bayan da wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe babban alƙalin gwamnatin Masar Hisham Barakat a birnin Alƙahira. Jiya Talata shugaban ƙasar ta Masar ya lashe takobin ƙarfafa dokokin yaƙi da ta'addanci a yayin da kuma ya ɗora wa haramtacciyar ƙungiyar Muslim Brotherhood ta tsohon shugaba Morsi laifin kashe Barakat. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jiya shugaban hukumar zaɓe za a ce na da kenan Professor Attahir Jega ya kammala wa'adin aikinsa a saboda haka kuma an naɗa macen farko Hajiya Amina Bala Zakari a zama shugabar hukumar zaɓe na riko a karin farko da aka naɗa mace. To amma kafin mu ji tarihin wannan baiwar Allah ga ra'ayoyin jama'a game da aikin da Professor Jega ya yi.
Sunana Jibrin Zakar Gidandala daga karamar hukumar Awo ta Jigawa State. Alhamdulillah, Professor Attahir Jega daga farko an yi amfani da shi ko kuma an yi amfani da mutanensa. Amma at long last yanzu ya gyara ayyukansa yadda ya fito da tsarin da ya fito da shi yanzu aka yi amfani da shi kuma aka yi zaɓe. To in ma ya koma gida sai mu yi masa godiya kuma mu yi masa fatan alkhairi.
Ibrahim, me kake nufi da cewa an yi amfani da shi?
An yi amfani da shi a rijim ɗin 2011. An yi amfani da Professor Attahir Jega a wajen zaɓe. Result ɗin da ake amfani da shi, wasu suna kawo ma result ɗin kafin a yi zaɓe kuma ya yi amfani. Dan zan ba da reference da abin da aka faru a Ogun State, wanda kafin mu gama zaɓe result ya je INEC.
Kai me naka tunda jam'iyyarka ta PDP ce ta yi nasara zaɓen?
A'a, ai kowane lokaci abinda Jibrin yake fama da shi yake kuma tunanin 'yan Najeriya su zama suna kishin Najeriyan ne.
Sadiq Abba, malami a jami'a ta Abuja a fannin kimiyya a siyasance. Abun farin ciki ne yau da Professor Attahir Jega ya kammala wa'adin ta shekaru 5 kuma ya miƙa mulki wa Ahmad Wali, kuma ya yi rawar gani a matsayin sa na ciyaman na INEC, kuma a tarihance shi ne kaɗai a tarihin ciyamomin hukumar zaɓe a Najeriya wanda ya yi zaɓe sau biyu. Shi ne kuma a tarihi a cikin tarihin abin nan wato INEC na Najeriya wanda ya yi zaɓe ba ya ba da mulki ba cire shi ba, sauran duka cire su ake yi. To in ka duba a rawar da Jega dai ya kamata talakawan Najeriya da ma ƙasar Najeriya duka su yabe shi. don ya kawo wato abin da Bature ke cewa innovations da yawa a cikin harkar zaben Najeriya, wanda kuma in ka ayin la'akari ya kara darajar zabe, ya kara kimar zabe, ba kawai a fuskan ko kuma idon talakan Najeriya ba, amma duk mutanen duniya sun amana akan cewa wannan kirkirin da ya dinnan lallai ya karfafa aikin zabe a Najeriya, kuma ya ba wa talakan Najeriya hurumin da zai zabi wanda yake so, lokacin da yake so, kuma zaben ta dore a irgin kirkirin da je ga wannan na'uran tana ciki, kuma mu to mun yarda akan cewa wannan na'uran shine zai kawo ƙarshen fitintinu a cikin siyasar Najeriya, zaben Najeriya shi zai kawo wato sace-sacen wato ballot box akwatin zabe a Najeriya, shi zai kawo ƙarshen a zanna kawai ba a yi zabe ba, a rubuta sakamakon zabe a wani ɗakuna ko kuma a cikin hotel ko kuma a cikin mota. Duk wannan na'uran nan da jega ya kawo mana maslahan wannan fitintinu. To ina ji a cikin basira ba duk wanda zai karɓa gudun jega ba zai iya ko ya da aniyan ba zai iya talakawa za su yarda ba a ce a zo a canja wannan tsarin.
Suraina Sani Tahir, ɗan jarida mazaunin Abuja. Eh, hakikatin amurin ya ci nasara. Zaben da ya gudana na 2011 a lokacin akwai korafe-korafe, to wannan abu ya kasance masa kaman ƙalubale a gare shi, ya ga cewa kafin ya ƙare teninsa ko kuma lokacinsa ya ɗaukar wa duniya alƙawarin cewa za a yi zaɓe da ba a taɓa yinsa ba a kundin tarihin Najeriya, kuma an yi shi. A tare jega ya yi ƙoƙari ne ya ƙwato 'yancin talaka na zaɓen abu.
Ra'ayoyin wasu kenan akan aikin da Profesa Tahiru Jega ya yi. To, a karon farko a tarihin Najeriya an naɗa mace Hajiya Amina Bala Zakari a matsayin shugaban hukumar zaɓen Najeriya na riko, bayan da shi Profesa Jega ɗin ya kammala wa'adin aikinsa a jiya Talata. To, wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhakaya da tarihin Hajiya Amina ɗin.
Jiya dai da yamma mun sami sanarwa daga kakakin head of service akan an saukar da shi Ambassador Wali, kuma an naɗa ita Commissioner Amina Bala Zakari a matsayin wato chairman mai rikon kwarya. To, abin da ya faru kenan, kuma yau din ma da safe shi Ambassador Wali nan da nan ya mika mata handing over note wanda shi Professor Jega ya mika masa.
Ta za ku gafarce mu ba rahoton da muka yi niyan kawo muku ba. To, daga yanzu bari mu leƙa jihar Taraba, inda wato wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton cewa gwamnatin jihar ta dakatar da kimanin ma'aikata 3,000 daga aiki.
Ita dai gwamnatin jihar a sanarwar da ta fitar ta ce ta dakatar da duk ma'aikatan da aka ɗauka aiki tun daga shekarar 2012 zuwa yanzu, wanda hakan kuma zai shafi fiye da ma'aikata 3,000. Tuni dai kungiyar kwadago a jihar ta kira wani taron gaggawa game da lamarin, wanda a ƙarshe kuma shugabannin kungiyar suka ɗibar wa gwamnatin jihar wa'adin kwanaki 3 na ta janye wannan dakatarwar da ta yi. Comrade Peter Gambo shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Taraban.
Mu mun riga mun bada matakin mu kwana 3 mun bai wani abu ba dama. Mu da kuma zamu rufe aiki. Domin ma'aikata ne an kore su ba da dalili ba. Wanda ka san mutum yana aiki fiye da shekara ba za mu aika shi ba. To, a zo a kore shi ba dalili, ba laifi yayi ba, kuma laifi nan bukun an zo bukun karanya kowa da kowa ya tafi kawai ba yi haka.
To, sai dai kuma a martanin ta maida gwamnatin jihar Taraban ta bakin sakataren yaɗa labaran gwamnatin jihar Alhaji Hassan Mijinyawa, ta ce ta da wannan mataki ne bisa abin da ta kira tsarkake tsarin ma'aikata a jihar.
Akwai abin da ake kira a turance due process. Idan zaka dauki ma'aikata, ya kamata kowa a jihar ya san cewa zaka dauki ma'aikata. Mutane ya zamana daga kowane bangare na jiha an dauke su, amma a lokacin da aka dauki ma'aikata ya zamana mutane bangare ɗaya sun fi yawa, ban tsammani akwai adalci a cikin wannan al'amari ba. Saboda haka dole ne gwamnati ta dakatar ta bincika ta gani in za ta bari haka ya daure, in kuma sakewa za a yi kaga sai a sake.
To, wane kira ku wanda abun ka iya shafa?
Eh, kira shi dai komai su baro Allah, in dai da rabo za a dawo, in kuma babu rabo kaga wasu wanda Allah ya kaddara su ne za a sake ɗauka sai a dauke su.
To, ko me ma'aikatan jihar ke cewa dangane da wannan dakatarwar da aka yi?
wannan ai abun bakin ciki ne ba ga mu ma'aikatan da aka dakatar ba kawai da jiya Taraba gaba daya ganin cewa wasu mu sun shekaru kusan 2-3 suna wannan aiki wasu ma har an kamar sabbin ma'aikata an ba su abin da ake kira P&P permanent and pensionable to ala lakika abun ya taba zuciyar mu sosai wanda ba haka muke fata ba matsayin sa wanda aka zabe shi muna masa fata idan yazo zai ci gaba daga inda aka tsora domin dama gwamnati continuous processes ne yau idan wannan yayi gini wannan kuma sai zai ya tsora ba wai kuma idan wannan yayi gini wannan kuma zai rushe
zaka tawa gaskiya Fatima na dadi wa duka mu jihar Taraba matsayin sa na executive governor wanda yake cewa ya rescue Taraba bai kamata a zo a ce wannan mu yan Taraba ba mu da wani tahan da wuce Taraba sanan shekara biyu muke da shi muna yi ko shekara uku an sun aiki sun bar local government su wurare su ke an riga an
wannan ma dai na zuwa ne yayin da wasu ma'aikatan kananan hukumomi a jihar ke kokawar rashin samun albashi Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya
Haka ne yanzu kuma lokaci yayi da zamu gabatar da himma.
Himma
ba ta garo. Arzalaka duniya daga azamu farfa. Ba ya halada diyana.
Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ne shirin himma ba ta garo yake zomku. Kuma ina baku labarin ƴan Afrika masu taka rawa gani a kasashen waje. Jima masarmu Assalamu alaikum barkamu da wannan laraba a makonni guda biyu da suka wuce kun ji ina ta hira da malama Suratu Zahraddin wadda kwararra ce a nazarin harkokin sadarwa da ke da nasaba da zaman lafiyar al'umma da kuma shugabanci na gari a Amurka wannan mako mun kara shekarun mu malama Suratu wai wace irin shawara zaki bayo mata matasa ne kamar ki yadda su ma za su taso su tafi da rayuwarsu ingantacciya ba tare da kaucewa tsarin al'umma ba da kuma addinin su da gargajiyar su da matar biyar da iyayensu suka ba su
to wannan abu da dama misali idan waya Allah kowane addini kake ya kamata ya zamanto cewa kai abin da ya dace abin da ya kamata da ba zai shafi harkar lafiyarka ba kuma ba zai shafi harkar rayuwarka ba kuma ba zan kauce wannan magana ba iyaye na da muhimmin rawa da za su iya taka wajen yawanta sauraron
ƴaƴansu ba sa kamantawa sosai yadda kike nuna wa
a ni ban ce maka ba galabi
a ni ma dai ba wani ma da gima nake ba tambaya nake yi
ban ce maka ba amma dai ko abin da ce shi ne ya kamata iyaye suna yawanta sauraron ƴaƴansu kada su rinka nisanta su a koda yaushe idan misali an ga yaro ya kebe ko an ga yarinya ta kebe kila akwai wani damuwa da yake damunta
kamar akan wadannan irin batutuwa kenan
yanzu misali kamar yanzu irin wayannan hanyoyin sadarwa ta kamar su su kamar yanar gizo-gizo kamar su Facebook, Twitter, WhatsApp especially ma musamman to go ai wannan to go ne
ya kamata ya go kenan
ai ya kamata a share shi to amma wani bin zaka ga iyayen ba za su yi waya ba samarin su za su yi musu waya ko kuma su yi wa iyayen ƙarya su ce suna buƙatar littafi ko wani abu daga cikin su rage
wato in ne magana kamar karatu ne iyayen suna sauraron ƴaƴansu amma duk wani abu na daban kuma ko yadda suke
yawa ya kamata abin da ya shafi bangaren rayuwarsu suna zama suna tattaunawa da su misali ƴarka ta balaga ya kamata a cikin bata samu miji ba ya kamata ya zamanto cewa kana samun zaman tattaunawa tare da ita da wanda ya zo wurin ta waye ya zo wurin ki a ba wai ka fara tuna waye ya zo wurin ki ko ka ce zaka fita ka kore shi ko ka ci mata mutunci a gaban sa a ya kamata ka zauna da ita ka tambaye ta me ina yake a cikin kala da yawa da siyasa har ka gane ko ma menene
kuma ka fahimci alƙibla abu amma in ba haka wanka ce zaka nemi ka sa
karfi ko iko
to gaskiya za a kai inda ba a tunani lokacin zaka ga sun fara ɓoɓɓoyewa a ɓoɓɓoye wannan sai kaga har wayansu abubuwa ma matsaloli sun
fito
a tun yaushe
daga cikin waɗanda suka taimaka miki gashi nan yau kin zama jaruma
ban kai ba
to shikenan naji dan lissafa mana ɗan kaɗan daga cikin waɗanda suka taimaka miki gashi nan yau dai muna amfana daga irin ilimin da kika samu kuma mun san nan gaba ma zaki samu ƙari
galadanci kana tambaya da yawa ba
dai hakuri aiki na ne
to daga cikin mutanen da ba zan manta ba a rayuwa na shine mahaifina ya bani kwarin
gwiwa wani ne shi
sunan shi Muhammad Suleiman Zaruddin ana ce mishi Abbas soja ne sojan sama ne daga dai dan cikin abubuwan da zan iya tunawa yakan matsa mana akan karatu da na Arabiya da na Allo dan ba kaman yanzu ba da ake da littattafai da dama na addinin musulunci amma a lokacin muna kowa yana da allansa yana da alƙalamin shi yana da
tawadansa Allah sarkin aje Allah nan yanzu dan ba wuya
no galadanci shekaruna amma yakan sani na tuna irin wayannan abubuwan akwai lokacin da ban je islamiya ba na ƙarya da ya tashi ya mun wani duka har yau ina da wannan taban
kin ga ko babu ƙarya kenan yanzu
a babu
malama Salatu mun ji dadi da kika zo wannan filin na himma ba ta garogo
mun
miki adda Allah ya mai da ke New York lafiya kuma ki ci gaba da abubuwan da kike yi sannan kuma muna fata zaki dauki duk irin ilimi da basira da kike da shi ki kai shi amfani ba ma kawai matasa mata ba mata baki da ma duk mutanen Najeriya
haka ne ni ce da godiya
to masu magana suka ce idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta anan hira ta mu take karewa da malama Sauratu Zaharuddin sai kuma wani makon insha Allah ne bello habib galadinci nake cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sai
anjin Raga babu fusashe Raga babu fusashe dajin Allah Lale Nare naki ba Muhammadu inni shi ta kasawa
Madalla yanzu kuma sai nasihar watan azumi
Ai da goma na farko da goma na biyu da goma na karshe duk kada mai azumi musulmi ya wasa da su domin ai so ɗaya ne Ramadan din a shekara saboda haka yayi kokari ya daure ya ga ya wahala kansa don manzon Allah ya ce duk wanda Ramadan ya tsaya sai ya tabbaci bai tashi yayi ibada ba Allah ya nesantar da shi gaban rahama saboda haka yi kokari ka wahala kanka cikin wannan wata wurin yin ibada ka daure wa ainihin wato rowarka ka dauki dukiyar da Allah ya baka ka ci gaba da taimakawa bayin Allah musamman waɗanda suke cikin halin kakani kai cikin Ramadan in kai kokarin wannan kai abin da ya kamata daure ka dinga karanta alqur'ani a kowane rana ya zamanto ka samu ka sauke alqur'ani cikin watan Ramadan ko sauka ɗaya ko sauka biyu zaka yi ko ma fiye da haka an yadda maka cikin Ramadan ka wahala kanka wurin wannan
Allah ya sa mu dace kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga mai nasara Nasarawa Funtuwa yace komai ya farko zai yi ƙarshe ku miƙa min sakon jinjina ta ga tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya wato Farfesa Attahir Jiga bisa ga kammala ayyukansa cikin nasara Allah ya yi masa jagoranci amin Wasika ta gaba kuma cewa ta assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya Farfesa Atahir Jega ya cancanci a yaba mashi bisa gagarumin rawar da ya taka a zamansa na shugaban hukumar zaben Najeriya. Hakika mu talakawan Najeriya ba za mu ta amantawa ba da zaben da ya gudana a shekarar nan da muke ciki ta 2015. Muna yi masa fatan alkhairi a duk inda ya samu kansa, sannan muna fatan saki samun shugaban hukumar zabe irin sa wanda zai kwatanta gaskiya da adalci. Sako daga Muhammad Salihu kauran namo da Zamfara. Shi kuma Yusuf Muhammad daga karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawa cewa yayi VOA Hausa ina mika sakon taya murna ta zuwa ga Hajiya Amina Zakari dangane da nada ta da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yayi a matsayin shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya ta ruku wato INEC. Allah yayi mata jagoranci amin sun ma'aman. Wasiƙa ta gaba ta fito ne daga Isuhun Dillafaki a jihar Kaduna. Yace ƙara wa'adin yin rajista da babban bankin Najeriya CBN yayi wa masu hulɗa da bankuna domin su je su yi rajista a ban ayyaba ne kuma yayi daidai. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi assalamu alaikum VOA Hausa. Muna kira ga ƴan uwanmu jama'ar Najeriya cewa mu ƙara dagewa da azamar yi wa ƙasar mu Najeriya addu'ar samun daidaituwar lamura domin Allah yana gaggawar amsa addu'ar bayansa masu azumi. Da fatan Allah ya amsa mana ya kuma biya mana buƙatun mu, amin. Sako daga babba Haruna da Alhaji Bala Abdullahi tsohon soja Bajoga. Wasika ta ƙarshe ta fito ne daga Sha'aibu Idris Kofarfa da Bulangu a jihar Jigawa. Yace salam murya Amurka. Hakika muna goyen bayan hukumomi a Najeriya dangane da binciken da suke shirin yi akan kamfanin mai na NNPC. Ganin yadda ake zargin kamfanin da karkatar da makudan kudaden ƙasa a gwamnatin da ta shude. A ƙarshe muna fatan Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu a wannan binciken da suke shirin yi.
To muna fatan za a ci gaba da aiko mana da ra'ayi. Ga takaitattun labarai kafin mu sallama.
Yanzu nan shugaba Barack Obama na Amurka ya bayyana cewa Amurka za ta bude ofishin jakadancin ta dake Cuba, inda ya kira ga majalisun dokokin kasar da su dage takunkumin da aka kakabawa Cuban. Ma'aikatar harkokin wajen Cuba ta ce wakilin da ke kula da muradin Amurka a Havana, babban birnin kasar ta Cuba, Jeffrey De Laurentiis, shi ma zai yi wani jawabi da ya fito daga shugaba Barack Obama a yau Laraba kan batun bude ofishin jakadancin kasashen biyu. Wata wasiƙa da Prime Minister ƙasar Girka ya aika ministocin ƙungiyar ƙasashen Turai ta nuna cewa a shirye ƙasar Girka take ta yi na'am da yawancin ƙa'idojin da aka gindaya mata. An rarrabawa kafofin yaɗa labarai wannan wasiƙa sau'i kafin taro, wato taron da aka shirya ministocin kuɗin ƙasashen Turai za su yi domin tattauna roƙon da ƙasar ta Girka ta yi. Wasiƙar ta nuna cewa shi a shirye take ƙasar ta Girka a wato fiye da da na bada kai bori ya hau, ma'ana ta yi na'am da ƙa'idojin da masu bata bashi suka gindaya mata. A gobe Alhamis, shugaban hukumar da ke kula da mallaka da yaduwar makamashin nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato IAEA a takaice, zai gana da shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani a birnin Tehran, yayin da ake tattaunawa tsakanin wakilan ƙasar ta Iran da na manyan ƙasashen duniya shida kan yadda za a cimma matsaya game da batun shirin makamashin nukiliyar ƙasar ta Iran. Ziyarar da UK Amano zai kai Iran, kamar yadda jami'an diplomasiya da kafofin yaɗa labaran ƙasar Iran suka bayyana, za ta mai da hankali ne kan yunkurin samar da hanyar da fitocin hukumar ta IAEA za su yi wato ziyara ga wuraren da Iran ke gudanar da aikin makamashin nukiliyar nata. Hukumar ta IAEA ita ke da hurumin bin diddigin shirin nukiliyar na Iran, kana ita za ta tabbatar ko ana bin ƙa'idojin matsayin da aka so a cimma. A yi makonnin nan dai, shugabannin ƙasar ta Iran sun bayyana cewa ba za su bar wasu fitoci su zirci wasu muhimman wurare ba, da suka hada da cibiyoyin sojoji da kuma ganawa da wasu masana kimiyyar ƙasar ta Iran.
To, a gaishe ka. Masu sauraro, mataimakin shugaban Najeriya ya kai ziyarar bazata Maiduguri, arewa maso gabashin Najeriya. Idan Allah ya kai mu ashirinmu na dare, za mu ji dalilin da ya sa ya kai wannan ziyara. A halin yanzu kuwa, a madadin sauran abokan aiki, ina mana fata alheri a huta lafiya, waɗanda suka yi azumi kuma a sha ruwa lafiya. Ga shirinmu na gaba, wato yau da gobe.